الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. dukkan dangi yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya shar'anta kauna da soyayya tsakanin mu'minai, ya mai da mu'minai suka zama kaman gangan jiki guda daya. Idan wata gaba ta yi kuka ko ta yi ciwo, dukkan sauran jiki sai ya amsa saboda tsabar ɗan uwanta, ya hana wannan gangan jiki bacci. Yatsa guda ɗaya da za ta ciwo sai ta hana gangan jiki bacci gaba ɗaya. Godiya tabbata ga Allah da ya hana mu hasada a tsakaninmu. Godiya tabbata gare shi da ya hana mu fushi da ƙiyayya da jayayya da saɓani a tsakaninmu. Ina shaidawa babu an bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa da sarautarsa. Ina shaidawa annan Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne, shugaban manzanni gaba ɗaya, kuma shi ne zababbe a cikin bayi duka. Tsira da amincin Allah ya tabbata ga wannan bawa, ya ƙara masa matsayi da daraja da sharafa. Allah ya ƙara mana son annabi da ainihin ƙauna gare shi har zuwa ranar tashi a kiyama. Bayan haka ya koyan uwana, ina yi muku wasiya da kaina da jin tsoron Allah. Ku sani jin tsoron Allah shi ne fa babban tanadi a ranar ƙunci, a rana mai tsanani, ranar tashi a kiyama. Ku sani tsoron Allah shi ne babban guzuri. Allah ya ce ku yi guzuri, mafi alherin guzuri shi ne tsoron Allah. Wata zawwadu fa inna khairar zali taqwa, kowa ya ƙoƙari ya gyara tsakaninsa da Ubangiji, ya zama yana jin tsoron Allah a cikin zuciyarsa. Da wannan ne za ka samu tsira, za ka samu kubuta, komai ma da sauƙi in dai ka je wajen Allah kana jin tsoronsa. Shari'ar musulunci ta zo da yin umarni da yin soyayya a tsakaninmu, cewa mu so junanmu, musulmi ya so dan uwansa musulmi, kuma ta hana mu ƙullatar juna da fushi da juna da gaba da juna. Kamar yadda shari'ar musulunci ta ce, musulmi na ƙwarai shi ne wanda zuciyarsa a wanke take, baya fushi, baya ƙiyayya, baya faɗa, baya gaba, baya ƙin magana wa ɗan uwansa musulmi, ba shi da wannan kwata-kwata. A sunnar manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama ta zo da wannan bayanin ƙarara. Manzo Allah ya ce misalin mu'minai sallallahu alaihi wasallam a tsakaninsu wajen soyayyarsu da tausasawa a junansu kamar gangan jiki ɗaya ne. Idan wata gaba ta ji rauni, to dukka gangan jikin yana amsawa ya kasa bacci ya ta zazzaɓi. Ku sani ya ku ƴan uwana masoyana, lallai soyayyar da musulunci ya zaburar da mu muyi a tsakaninmu shi ne soyayyar da za a yi ta dan Allah, ba soyayyar san zuciya ko soyayyar maslaha ba, ko soyayyar 'yan siyasa da suke yi wa junansu. Kana son shugabanka a jam'iyyar siyasa don kuna jam'iyya ɗaya, amma lokacin da ku raba jam'iyya sai zama abokin gabanka. Da mun ba akan musulunci ku gina soyayya ba. Kana son wani ne saboda kana tsammanin zai baka, daga zarar ya daina baka ko yana baka sai ya daina baka, sai ka daina son sa, saboda daman dan abin hannunsa kake son sa. So ba irin wannan soyayya ba. Soyayya ce ta Islam, soyayya ce ta imani, soyayya ce ta zuciya da zuciya. Ka so ne har ga zuci, ni ma in so ka har ga zuci. Soyayya ce wacce take tana zance dukkan abin da duniya take sha'awa, ko kuma ɗan adam yake sha'awa a ransa. Wannan shi ne yake sa a ɗa ya so ubansa. Irin wannan soyayya ita ce soyayya da ake so ɗa ya yi wa ubansa, ba wai yana son ubansa don yana ba shi ba, ba wai yana son ubansa don ya girme shi ba, ba wai yana son ubansa don ya sauƙaƙa masa wani abu na rayuwa ba, yana son ubansa don ubansa ne shi ya rike shi, ba yana son ubansa ne don mai wadata ba ne ba, ko uban yana da wadata ko ba yi da wadata zai so tun da uban shi ne to irin wannan soyayyar ake so mu yi wa junan mu ba wai kawai dan wata manufa ta ainihin duniya ba wannan soyayyar ita ake so miji yayi wa mata mata ma ta yi wa mijinta shi ya so ta saboda Allah ita ma ta so shi saboda Allah shi kuma yayi ikhlasi wajen kyautata mata irin wannan soyayyar ita ake so dalibi yayi wa malamansa saboda darajar musulunci da darajar ilimi ko ya bata maka ko bai baka ba ko bai maka alfarma ba ko bai maka hanya ba kana son sa saboda yana son Allah malaminka ne wannan soyayyar take sa mu'mini yayi wa dan uwansa mu'mini uzuri kuma yayi masa nasiha kuma wannan soyayyar take sa mutum ya rinka tawazu wa yan uwansa irin wannan soyayyar ita ake so ka karar da rayuwarka akan taimakon wani ba wai dan wani abu zai baka ba ka taimaka masa ka tsaya masa akan bukata ta sa har kaga ya samu nasara a rayuwarsa irin wannan soyayya ta kansa baka san mutum ba ka masa hanya ya samu aiki baka san mutum ba ka masa hanya ya samu kasuwa baka san mutum ba ka masa hanya ya samu ilimi ka kai shi makaranta ka masa kaza ka masa kaza irin wannan soyayya ita ake da bukata mu yi kuma da wannan ne lalle mabiya wato za su girmama shugabanninsu za su girmama malamansu su masu soyayya da Allah masu yin soyayya dan Allah to soyayya su dawwama take har abada kwanaki da shekaru ba sa karawa soyayyan nan wani abu in banda karfi kamar gini ne aka gina shi ruwa yake dukan sa nan bulo da siminti to ruwan da yake dukan sa yana kara mai karfi ya dada kafuwa to su masu soyayya dan Allah to dadewar soyayya kara karfi yake a tsakaninsu saboda babu wata bukata ta duniya a cikinta Allah aka sa a gaba su ne waɗanda Allah ya ce al-akhilau yawma'idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin masu abokantaka a ranar kiyama za su yi ta kiyayya da juna da gaba dukkan su gaba ɗaya sai masu tsoron Allah da suka yi soyayya saboda Allah Allah ya samu a cikinsu Allah ya yabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi zukatansu saboda suna da wani abu na wato salamatu sadri salamatu sadri shine tsarkin zuciya mutum ya zama a zuciyarsa baya dakon kowa kana rayuwarka kai abinda ka sa a gaba shine a gabanka baka kwana da wani a cikin zuciyarka wani baya hana ka bacci baka yi da wani baka bakin cikin rayuwar wani to su sahabbai haka suke Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su yace walladina tabawwa'u dar wal iman min qablihim yace yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu yace kuma yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun musulunci yayi umarni da ayi sulhu a gyara tsakani musulunci yayi umarni da ayi sulhu a gyara tsakani tsakanin kungiya da kungiya tsakanin jama'a da jama'a tsakanin aboki da aboki da da uba yaro da mai gidansa babba da karami duk lokacin da aka samu rashin jituwa a tsakanin wasu to lalle musulunci ya ce ayi sulhu wa in ta'ifatani min almu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma kaji fa aslihu bainahuma ku yi sulhu a tsakaninsu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله idan daya daga cikin kungiyoyi ko daya daga cikin jama'a ta yi zalunci ta wuce gona da iri akan daya to a hadu a yi taron dangi a yaki dayar da take ta bada hadin kai take so ta yaki wata shine ku hadu ku yaki su ga baki daya faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah to amma fa in fa'at in ta dawo jama'ar ta dawo mutanen suka dawo suka ce za su zauna lafiya da junansu to ku yi sulhu a tsakaninsu bil ajli wa aqsitu bi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana dangane da abin da zai gyara mana mu'amalan mu a tsakanin mu yace ku daina wato kullatan junan ku da muna nawa juna munan tawa junan ku wato zato haka kullum mutum ya rinka kullatan dan uwansa yana munanta zato a gare shi yana fada da shi yana gaba da shi aka kura wani ma yana gaba da kai baka ma san da shi ba yana ta wahala ko kai kana yi gaba da wani duk inda ka zauna ka ci mutuncin sa ka zage shi ka bata shi shi kuma bai ma san kana yi ba wannan mummunan abu ne kuma dako ne a rayuwa da zai jawo maka nauyi babba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan abun shi yake aske addini kullatan juna gaba da juna kiyayya da juna in kullace ka ina ta fushi ina ta fada da kai in ka biyo hanya da kina ba hanyar in ka zo wurin ka kauce ko in tashi inna muka sallama ba za ka amsa ba ko kuma kai ba za ka mun sallama ba ko makoci da makoci suna fada da juna ko dan uwa da dan uwa ba sa magana akwai waɗanda uwa ɗaya uba ɗaya a gidansu amma wallahi ba sa magana da juna ina ruwana da shi har duniya ta tashi ban da bukatar sa ina ruwana da shi wallahi ban saki kula shi ba wannan hiyal halika inji manzon Allah yace wannan abu ne mai aske addini ba wai halikatu shi'ari ba ba gashi take askewa ba addini take askewa gaba daya wanda yake da irin wannan sifa iyakacin abinda aka dora maka kai wa musulmi dan uwanka sallama kada ka yarda wani abu ya shiga tsakaninka da musulmi ba za ka yi mai sallama ba duk fada duk kiyayya duk gaba to ka ce assalamu alaikum shi ma ya ce wa alaikum assalam na'am mu'amala ba ce dole sai kai mu'amala da kowa ba bai zai yi kowa abokin mu'amala ka bane bai zai yi ba kowane mutum akwai wanda yake mu'amala da su akwai wanda baya mu'amala da su amma ba wai dan suna fada da juna ko suna kiyaye da juna ba so mu yi kokari mu gyara wannan yanzu iyaye za ka ga sun tashi a gida fa uwar su dai uban su dai uban su ya sani uwar su ta sani ba sa juna ba sa ga mace sai a ce a ai wani da wani ba sa shiri kuma tun suna yara an yi a gyara su uban su yana raye uwar su tana raye bai zai kira sai musu faɗa ba ai wani baya kula wani ai wani baya yi da wani ai wani baya magana wa wani ai wani ba a hada su guri guda ba ai ba za su abinci tare ba ai ba za su tafi a mota makaranta tare ba ai a kaza ai a kaza sauransu duka irin wannan abubuwan suna faruwa ko a gidan mutum ya zo ya ajiye mata biyu uku suna bala'in gaba da kiyayya ba sa magana sai wai mace matar aure da yar uwar take shi ya tase su shekara guda shekara biyu ba su taba yi juna magana ba suna gida daya wance ta hana ƴaƴanta su je dakin wance wance ta hana ƴaƴanta su yi alaka da wance ta nuna musu kiyayya da gaba ga matar ubansu kai kuma kana zaune wai matar ka ne wai baka baza su in ba za su daidaita ba kace kowa ta tafi gidansu ko ku yi musulunci ko ku yi daidai ko kuma kowa ta kama gabanta ko abu abin da nake faɗa ko kuma a samu matsala duk abin da ka bada umarni in ba sabon Allah bane dole a bi shi matukar kadrul mustafa za a yi haka ake son a samu namiji tsayayye a gidanci amma wallahi in ana baku labarin wato abdagha'in wal ahqat wat tahasud wat tabaghud bainan wato zaujat a cikin gidaje kiyayya fushi gaba fada rashin amintuwa da juna tsakanin matan aure a gidajen su kuma mijin su daya wato wallahi kare da zai ci ba to ya zaka yi ya zaka ga cin nasarar rayuwarka ka tara mutane ka shuka gaba a gidanka ƴaƴanka ba sa shiri da ƴaƴan wani ƴaƴan wance kuma duk ƴaƴanka ne duk kuma uban su dai suke amsawa kurin kun bar mata suna juya ku yanda suka ga dama ba za ku iya gyarawa ba mace kurin ita za ta sarrafa ma gida sai yanda ka ga dama za a yi kai kake ci da ita kai kake sha da ita kai ka bata wurin kwanciya kai kake mata kaza kai kake mata duk hidindimin da kake a matsayin ta na matar ka kai kuma miji kuma ba za ka bada umarni a je ba wannan wani irin rauni ne wannan kuma yanzu daidai ne ka bari a raba kan ƴaƴanka a gidanka to wannan rabuwar kan ƴaƴa da rashin jituwa da rashin natsuwa yana nan bincik a gidajen Hausa fulani bai da kyau ba da alin ji kwata kwata haka za su girma wannan ya girma ya yi matsayi ya kula wannan ya kice mun kwansa ya ce miki wasu a nesa kai kuma kana kabari Allah yana ta maka tambayoyi da mala'ikun Allah so mu yi kokari mu gyara idan mun gyara za mu samu saukin rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi dan ya sauƙaƙa mutane ko mutum ne mai saukin sha'ani hannunsa a liƙe yake wajen bayarwa fuskarsa a sake take wajen wato yalwata mutane su sauƙaƙa wa mutane yana da kyawawan ɗabi'u waɗanda baki ba zai iya gama bayaninsu ba yana da alfada'il yana da al-akhlaq al-aliya ɗabi'u madaukaka ko yana cikin kunci ko mun tsanani ko mun matsi da ake ciki to aga alheri a tattare da shi haƙuri ne da shi yasa ake son mu koyi da haƙurinsa ana cikin tsanani an je wani wuri aka fasa masa kai yaki Uhud aka fasa masa kai aka karya masa hakorinsa hakori na bakinsa aka balle shi jini yayi ta zuba har kasan ainihin wato tafinsa a cikin wannan yanayi na kunci sa bai tsace yanzu ya rasulullah ba za ka yi mummunan addu'a ga waɗannan mushrikan ba ai kawai tausayin annabi da rahamar annabi da jin kai annabi sallallahu alaihi wasallam da dabi'a irin tasa sun fasa masa kai sun karya masa hakuri sai ya tuno waɗannan fa za su iya musulunta nan gaba waɗannan za su zamanto su ne makamacin da musulunci zai amfani da su wajen kona abokanan gaba ba su sani ba ne da sun san shi annabin ne da gaske hakikatan da ba za su masa abin da suka yi masa ba haka ya daga hannu sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ya ce Allah ka shirya da su ba su sani ba ne ya roƙa musu Allah nawa nawa abubuwa suke faruwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da zai yi sai dai ya nuna mutane darasi sai ya haƙuri me ba a yi masa ba matansa sun shiga zuwa su sa shi a gida su sa shi a gaba su ce suna son kaza abin duniya sai ce ba haka ba ne ni fa annabi ne da Allah ya turo ni mai musulunci ne da'awa nayi kaza amma duniya ba ta gaba ce ba na son ta haka suke haƙura da shi da abin ya tsanani ya ba su zabi Qur'ani ma ya ba su zabi in za ku zauna da shi a haka ku zauna in ba za ku zauna ba shikenan kai ma sai ka bada zaki in za a yi bismillah ayi in ba za a yi ba shikenan kowa ya kama gabansa ku daina barin zumuncin ƴaƴanku da zuri'arku yana lalacewa yanzu wato daga cikin mushkiloli da yake faruwa na yi wannan hudubar idan aka baka labari tsakanin matar mutum da uwarsa ko matar mutum da iyayensa wani gurin labarin baya zuwa ko ka san cewa akwai wanda matarsa ba ta kula uwarsa matarka da kake aure da ita ba ta kula mahaifiyarka akwai wanda ni da shi yake gaya mai ce a gabansa matarsa ta ce a gabansa ta gaya mai ta ce uwarka munafuka ce wallahi ba ni ba ita ta ce mahaifiyarka munafuka ce wannan mata ce ta aure da ake zaune da ita saboda ta shimfiɗe kafa ta samu gurin zama ba mata tarbiyya ba tunda iyayenka ba su yi mata ba kai ba take mata tarbiyya ba to yanzu wannan ya za a yi ta gaita mahaifiyarka ya za a yi ta gaita mata kyautayi ya za a yi ta bi ta kamar yadda za ta bi ta to suna nan ana zaune amma ba a shiri ba a magana amma kuma kana zaune da ita ai ba taka ne wai kana jin daɗin rayuwa da ita Ummu Kulsum ta rawaito mana hadisi kamar yadda tace ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba makareci bane wanda yake sulhu tsakanin mutane wanda zai je ya ga wanda da wani ba sa shiri ya sulhu tsakanin su wannan ba makareci bane kenan ko da kai ƙarya dan ka sulhunta Zaid da Amr ko kai ƙarya dan ka sulhunta wani da matarsa ko kai ƙarya dan ka sulhunta mai gida da yaransa a kasuwa ko kai ƙarya dan ka sulhunta malami da dalibansa to ba ƙarya kai ba laysal kadhab alladhi yuslihu bainan nas ba makarici bane wanda yake yin sulhu a tsakanin mutane yace fa yanni khairan aw yaqulu khaira mutum ya nufaci alheri ya ce ya gyara tsakanin waɗanda suke gaba suke kiyayya a tsakaninsu wannan fa kai fa so ake ma ka kai farmaki wa jama'a ka gyara tsakanin wani da wani ba wai ka bari gidan ka lalace ba insha Allah ta'ala lokaci mai zuwa nan gaba za mu yi huduba akan gidan musulmi irin abubuwa da mutane suke a gidajensu ko suke barin gidajen suna lalacewa wannan din yake sabbaba musu rashin jin daɗin rayuwarsu gaba daya wani akan harkar gidansa da iyalinsa zero ne gaba daya kuma Allah ya tara mai duk abin da zai tara masa ya ba shi lafiya ya ba shi wadata ya ba shi arziki amma gidan bai da nutsuwa sai ya tafi gidan abokanansa bai da kwanciyar hankali sai ya je kasuwa saboda ya bari gidan ya mutu ya lalace baya gyara ku yi kokari ku gyara gidajenku kuma ku yi kokari ku gyara tsakanin mutane ku sani cewa ba wanda zai kubuta ranar tashi alƙiyama fa sai wanda ya zo da kubutacciyar zuciya dole zuciyarka ta zamanto ta kubuta ta nisanta da dukkan waɗannan abubuwa na ƙazanta da muke faɗa Allah ya yaba annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam dangane da kubutar zuciya. Annabi Ibrahim yana addu'a yace ya Allah kaka tona kaka tuzo kana da yaya ba za su yi masa komai ba illa man atallaha biqalbin salim sai wanda yazo wa Allah da zuciya kubutacciya wankacce zuciya zuciyar ka zama tar haka take kuma wannan bayani yake kafin a tabbatar da wannan dan innan nafsa la amaratu bisu ran dan adam kuma yana umartar sa da mummunan abu kullun yaki yake zuciyar ka tace kai kaza na rashin kirki kai kuma kace a'a ba za a yi kaza ba ba za a yi abinda kike so ba za a yi abinda Allah yake so wani abu barka san sa zaka je kai shi kana jin haushin sa kana kin sa kana gaba da shi ka tirsa sa zuciyar ka ka je ku gaisa musiba ta same shi kai masa jaje duk da kana jin haushin sa baka so to kana ya kai shi nan kenan to da wannan ne Allah tabaraka taala zai baka jagoranci alqalbu salim ya kubuta daga daga'in daga shirka daga kafirci daga hasada daga kullata daga gaba daga kiyayya wanda yazo da wannan zuciya shine zai samu rahmar Allah kaga ba munafiki bane ba mushriki bane ba kuma dan bid'a bane ba kuma mahassadi bane ba kaza bane duk yayi yaki a duniya ya kori waɗannan alhamdulillah ya zauna da ƴan uwansa musulmi lafiya haka Allah ya ce salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzi al muhsinin yace innahu min ibadina al mu'minin thumma akhrajna al akharin wa inna min shi'atihi la ibrahim yace irja'a rabbahu bi qalbin salim aka ce ibrahim ya zo da ubangijinsa da zuciya kubutacciya sannan ƴan aljanna ma gabaki daya da kubutacciyar zuciya suke zuwa in dai ka shiga aljanna to duk wanda ya shiga aljanna to zuciyarsa mai kyau to kaga kenan akwai bukatar fa mu yi wani yaki na musamman na gyaran zuciya da sulhun ta tsakani da hakuri da juna Allah da yayi mu dama dole sai mun fada saba wa juna ba zai taba yiwa mu haduba mu saba wa juna ba duk wanda yake ganin cewa wai ba zai saba wa dan uwansa ba ko ba za a saba masa ba to yana yarda da kansa ne wallahi masoyinka mai kaunarka wanda kake ji da shi in ya tafka maka wata tsiyar wata rana sai ka ji ka kasa bacci na maka rayuwa ciki danka da ka haifa da kake da full control a kansa cikakken wato iko da gudanarwa in yazo ya yanka maka wata tsiyar wallahi ba ka iya bacci ba matarka da take karkashin ka kullum za ta iya maka abin da zai hana ka bacci haka rayuwar take to kai da kanka ma ai kana iya bata wa kanka sau nawa hakurinka yake cizon harshenka me ya masa mai hakurin mai harshe yayin hakuri zai cije shi har ya sa ya zubar da jini sau nawa jikinka shi da kansa zai zo rikice ya ta wahal da kansa da kansa a je a sha magani a ta kashe kudi aiwa kenan dole ne sai mun samu sabani a rayuwa dole za mu samu sabani kuma kar ku manta yanda Allah ya bambanta mu a tsawo ya bambanta mu a fuskokin mu ya bambanta mu a dabi'un mu ya bambanta mu a kaza to dole kuma sai mun samu sabani a cikin abubuwan mu to wanda yake ganin zai rayu shi ba za a fata masa ba to ya bata kansa lokaci wanda yake rayuwa yana ganin duniya daidai ne za a iya maka komai sai kai hakuri to wannan shi morewa rayuwa so wannan shine abin da ake so mutum ya zama to ya kubuta da shi Anas ibn Malik ya rawaito mana hadisi mun sha fadan sa muna bayanin saboda muhimmancin sa zamu da dame mai tashi manzo Allah wata rana yana zuwa yake cewa wa sahabbai yanzu dan aljanna zai kullu ta wace kofa wani dan aljanna zai kullu suna zaune sai suka ga wani mutum ya leko ya fito ya shigo ya zo ya yi alwala gemun sai yana digar da ruwan alwala ya race takalmansa a hannun hagun ya shigo da su masallaci ba a ce komai ba annabi bai ce komai ba sallallahu alaihi wasallam washe gari ma sai manzo Allah ya ce dan aljanna zai da kullowa ta nan kofa sai aka ga wannan mutumin da ya fana jiya shi kuma bai sani ba haka aka sake washe gari annabi bai ce komai ba sai ce dan aljanna zai kullo ta can kawai sai aka ga wannan mutumin ne shi kare annabi yake ta nuna ana cewa dan aljanna ne kuma shi bai ga ya masa ba wani daga cikin sahabbai ana cewa shi Abdullah ibn Amr ibn al-As ma'ruf lakum sai ce ni ko sai na ga mutumin nan wai me yake yi ne wai wannan mutumin ba a san shi ba sanannen mutum ne ba mashhuri bane a cikin sahabban an ce dan aljanna ne har sau uku annabi yana fada sai na bi shi na ga me yake na ibada dan da ya koyi da shi sai ya bi shi ya masa dabara ya masa hikima ya bi shi har gida ya ce na dan samu irin mushkila a gida da mahaifina na yi rantsuwa na ce ba zan kwana a gidanmu ba sai na yi kwana kaza uku da Allah ka zaka dauki bakunci na a gidanka ko kuma zaka kula da ni kafin in warware rantsuwa ta sai ce kwarai kuwa shikenan yace to bismillah yazo gidansa ya kwana daya biyu uku yace tunda yaje gidan nan bai ga mutumin nan ya kashe dare yana sallah da daddare ba kawai dai yadda kowane musulmi galibin yake yi ba wani abu na daban ba wani mutum ne mai tsananin ibada ba kawai dai dare yakan tashi kan shabbudar san sai ya ambaci Allah yaje yana kabarbari yana azkara da ake yi sai kuma ya tashi kawai sai ya tafi wajen alwalai alwala sallah asubahi yace ina kula da shi yana kyautata alwala mutum ne mai kula da alwala yace na zauna da shi a cikin kwanakin nan gaba daya ban taba jin ya faɗi wani abu ba sai alheri haka yake sai alheri yake ji yana faɗa daga bakin sa kawai yace kwana uku nan suka yi sai naga mutumin nan mutu wai me yake ma na daban ne ba wani abin da yake na daban da har za a yi masa wannan abu abin ya bashi mamaki kwarai da gaske sai daga ƙarshe sai ce ya kai bawan Allah ina son shaida maka gaskiya na zo ne don duba ka in ga yanayinka da koyi da kai ko kana wani abu na daban abin da ya faru na ji annabi sau uku yana cewa kai dan aljanna ne sai na zo in ga a gidanka wato me kake yi da ka samu wannan matsayi na gidan aljanna dan yi koyi da kai sai na ga ban ga kana wani aiki da ya funawa ba to sai an jima zan tafi amma ina so in tambaye ka me kake yi kai kake ga Allah ya baka aljannan nan yi shiru bai ce komai ba Abdullahi dan Amr ya juya ya tafi yasa bai ba shi amsa ba yayin da ya juya sai kira shi ya ce zo malam da ya zo sai ce ba abin da nake in ba abin da ka gani ba ina da dabbobi in garin Allah ya waye nakan tafi wajen dabbobi na je in kiwata su in tatsu nono in kawo iyalina lokacin sallah yayin da masallaci annabi ne sallah da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai ni ina da wata dabi'a ban taba rike wani mutum ba la ajid fi nafsi li ahad min al muslimina zishan aw ta riwaya ghilla ban taba wato jillu in rike wani mutum musulmi ba ina fushi da shi ina gaba da shi wai yau ina da wani a zuciyata da yake damuna bana mu'amala da shi bana kaza saboda ina fushi da shi bana mu sallama bana kula shi ce ni bana wannan to in mutum yayi min abin da yayi shi da Allah tabaraka wa ta'ala bana alhushi bana alhus me alhus ƙarya da shaku da gaskiya da ƙarya a cikin mu'amala ta da dan uwana musulmi kuma ni bana hawa da hasada ban taba ganin yace wala ahsudu ahadan ala khairin ataahu Allah kuji wannan magana yace ban taba yi wani hasada akan wani alherin da Allah ya bashi ba zaka iya zaka iya yace duk abin da Allah ya ba wani wallahi ban taba damuwa ba Allah ne ya ga dama ya dauka ya bashi shikenan ni ma sai ne neman Allah ya bani to wannan shine nan ake rubutawa mutum nawa ne suke kasa yin bacci saboda Allah ya rufa wa ni asiri mutum nawa ne gaban su zai ta faduwa saboda ya ga wani ya canja mota mutum nawa ne zai shiga damuwa saboda wani ya aure mata ba irin ta su ba mutum nawa ne yake kasa kaza saboda ya ga wani ya fi shi jari mai karfi mutum nawa ne yake kaza akwai mutumin da ake ba da labari yana gadan sa na asibiti wallahi tambaya yake yaya wani ya taso sa ya fi mu kuwa yanzu yana gado zai mutu yara suna ba baka kabar wannan magana amma tambaya yake yaya wani ya nishi yanzu yaya wani yayi kaza yaya wani ya kammala kaza din sa subhanallahi alazim ya laita kauni ya lamu haka yi mutu haka yi cika ya damu da rayuwar wani to shi yasa kuma duk mai hasada malamai suke cewa bai ci gaba haka sai ce da kokowa a nan inda yake saboda me wato directly ko indirectly shi mai hasada Allah yake yaka yanzu wancan mutumin da Allah ya masa abin da kai ba shi ilimi kai ba shi lafiya kai ba shi wadata kai ba shi sarauta kai ba shi kaza sai kuma kake damuwa akan wannan abu to shi da karfin tuwaye zai karba ba Allah ne ga dama ya zabe shi ya ba shi nawa ne Allah yake barin uba talaka ya mai da ɗansa mai kuɗi nawa ne Allah yake mai da uba mai kuɗi mawadaci mai rufin asiri ƴaƴansa kuma sun zauna mugun talauci ka duba alaka fa in wani yana iya azurta wani ko wani yana iya rufa wani asiri ya mai da shi wani to me yasa uba bai waɗansa ba me yasa za ka yi ga uban shi ba to dan me yasa za ka zo kana faɗa da abin da Allah ya raba ya ba wani duka waɗannan abubuwan su suke sa muke faɗa da juna muke gaba da juna muke ta ƙiyayya da juna kuma muke kasa ci gaba baƙin ciki ya dame ka kullum baka da nutsuwa jininka yana ta hawa duk abin da ake yi a danji dadi a rayuwa baka ji in ka saka riga baka jin dadin ka in ka kwanta bacci a gida baka iya sai ka sha kwayoyi kullum kana ta faɗa da iyalinka saboda akwai wani dako da kake a nan a zuciyarka abubuwa suna damun ka kuma abubuwa ne da ya shafi mutane kuma ba wai akan Allah ba akan duniya ce sai ya ce lalle wannan shine abin da yasa annabi ya maka albishir da gidan aljanna kuma yace shine abin da yake mana wahala haka Abdullahi dan Amr ya faɗa hadisin Abdullahi bin Mubarak ya rawaito shi a cikin az-Zuhd da ingantacciyar riwaya haka Imam Ahmad ya rawaito wannan riwaya ashe wannan mutum ya samu rahmar Allah ya samu aljanna saboda hakuri da yake da shi kuma yana juriya da abinda wato mutane suke masa yace in nazo kwanciya bacci a wata riwaya na kan ta gano shi ya Allah duk wanda ya mun kaza na yafe masa ni kuma ka yafe haka yake fada kaga wannan imani ne wanda yake mataki na gaba so ya koyan mana mu yi kokari mu sulhunta tsakanin mu mu zauna lafiya da junan mu mu mutunta junan mu mu kimanta junan mu kuma mu tsare gidajen mu mu kyautata alaka da iyalan mu kada mutum ya bari ya samu mushkila a gidansa nayi wannan huduba ina ta tunani akan matsalolin da ke faruwa ana yi mana fatawa ana gaya mana garin nan akwai mutumin da aka gaya mana cewa malam aiwa wani nasiha baya kula ubansa malam aiwa wani wa'azi baya kula babansa yau shekara kaza an yi kuma a gidan uban yake kwana uban yayi kuka ya kira shi ya ce kai hakuri mai na maka amma wallahi in ya fita kasuwa raha da tafi da abokane da komai cikin yalwa amma in ya zo gida baya ubansa magana baya gaishe shi kuma uban bai sai kira shi ce mai kaza ba in aka yi sallama aka ce kaje ka ce babanka ya zo ana sallama da alaji sai ce kai kaje ka kira alaji ka ce ana sallama da shi ko akan wannan kadai muka tsaya muka yi huduba muka gyara wannan mutumin ai mun samu nasara so mu gyara tsakanin mu kenan wannan rashin jituwa hatta a cikin gidaje ma ana yi tsakanin mata da miji ana yi tsakanin da uba ana yi tsakanin aboki da aboki ana yi fa aslihu dhata bainakum wa qumu ila salatikum yarhamkumullahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh